ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتينا لهدي شابي وتر رمضان يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبوت أياد داري هدو دا أربعين دا أربعين دا بقوي daidai da 1 ga watan 3 miladiya ta 2026 kamar dai yanda muka saba haduwa daidai wannan lokaci a wannan masallaci na Juma'a mai albarka a cikin wannan unguwa ta Hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano domin ci gaba da gabatar da tarjumar ayoyin Al-Qur'ani mai girma kuma muna nan dai a cikin suratu Ali Imran wato sura ta 3 a jerin ainihin wato surorin Al-Qur'ani ta sama kuma ajiya malam ya maimaita bana wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kuma muka tsaya zuwa fadin Allah ta'ala wa laqad sarakakum Allah wa'adahu wato aya ta 152 yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan aya ta 153 bismillah
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم
نعم
والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله
نعم
يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك
نعم
يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
ممتاز. Allah madaukakin sarki yace idh tus'iduna wala taluna, idh katina lokacin da tus'iduna kuke gudu, wala taluna ala ahadin, ko waiwaye ba kwayi kuga wake bayan ku, war rasulu yad'ukum fi ukhraakum, a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana can bayan ku yana kiran ba asabakum gamman bi gamme, sai Allah ya saka muku da damuwa doriya akan damuwa, likai la tahzanu, dan kada ku yi bakin ciki, alama fata kun bisa ga abin da ya kubuce muku, wala ma asabakum, ko ku yi bakin ciki akan abin da ya same ku, wallahu khabirun bima ta'maluna, Allah mai cikakken sanin abin da kuke aikatawa ne. Thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amana, sannan sai Allah madaukakin sarki ya saukar muku da wata nutsuwa ko kwanciyar hankali bayan wannan damuwa ko bakin ciki. Yaghsha ta'ifatan minkum, har wani bangare daga cikinku yake yana yin bacci, wato bacci ya dinga lullube wani bangare daga cikinku. Wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum, wani bangare kuma tasu ta ishe su. Yadhunnuna billahi ghayra alhaq, suna yin zato ga Allah zato wanda ba na gaskiya ba, zannal jahiliyyati, irin zato na jahiliya. Yaquluna hal lana min al-amri min shay, suna cewa ba mu da wata ta cewa game da wannan al'amari. Qul ka ce innal amra kullahu lillah, lalle al'amari kam dukkansa yana hannun Allah. Yukhuna fi anfusihim, suna boye ma la yubduna laka, abinda ba su bayyana maka a cikin zukatansu. Yaquluna, suna cewa law kana lana min al-amri shay'un, da dai muna da wata ta cewa game da wannan al'amari, ma qutilna hahuna, da ba a kashe mu ba anan. Qul ka ce da su law kuntum fi buyutikum, ko da kun kasance a cikin gidajenku, labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim, to da waɗanda aka wajabta aka kuma rubuta musu za su mutu, to da sai fa sun fito ila madajihim, zuwa gurin da za a kwantar da su, mana gurin da za su mutu. Wal yabtali Allahu ma fi sudurikum, dan Allah ya jarrabi abin da ke cikin zukatanku. وَلْيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, kuma dan Allah ya goge ya kuma shafe abin da ke cikin zukata. إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ, lalle waɗanda suka gudu suka tsere a cikinku, يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ, a ranar haɗuwar ɓangarorin nan guda biyu, إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ, Uhud, wanda kamar yadda muke ta faɗa yakin Uhudu, kamar sanadiyar faruwarsa, ɗaukar fansa da Qurayshawa suka ƙudurci niyyar yi game da abin da ya faru a kansu a Badar, lallai sun kwashe kashinsu a hannu, ba su sha da daɗi ba a yakin Badar, an kashe wasu manya-manya a cikinsu, wasu masu faɗa a cikinsu sun kwanta dama, duk ta sanadiyar yakin Badar, da haka suna cike da baƙin ciki da takaici, da kuma mugun nufi da kulli game da musulmi, suna ta kokarin dama ta kuma samuwa su yi ramuwar gayya na irin abin da aka yi musu a Badar. Don haka sun fito da ƙuzaninsu ƙwarai da gaske, sun fito da jama'a mai yawa har da gayyace-gayyace, wanda wannan zai ba su dama su ƙara yawa banda yawan makamai da suke da su. Sannan kuma bugu da ƙari suka sake fitowa da matansu. Hikimar fitowa da mata don kada ma wani rago ko matsoraci a cikinsu ya ce zai gudu. Akwai abin kunya, akwai abin takaici a ce ka gudu mace tana kallonka, ya nuna kai ba jarumi ba ne. Wannan ya sa suka fito kwansu da kwarkwata har da mata don nufin wannan ɗaukar kwansa. To bayan dai duk abin da ya faru ya faru, mun tattauna shi har dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi shawarar a fita a same su. Amma bayan an fita filin yaƙin, Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na commander in chief, wanda yake ƙwararre kuma masani game da dabaru irin na yaƙi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya rundunonin yadda za su kasance. Amma in ba ku manta ba, ya waru wani adadi a ƙarƙashin Abdullahi bin Jubair, wasu mutane 50 waɗanda sun gwanance ƙwarai a abin da ya shafi harbi da kibiya. Kuma dama gurin da za a iya samun lapses, ma'ana a ɗan samu rauni, a samu lagon musulmi daga wannan dutsen ne na Uhud. Kuma su kansu kafirai tunda suka ga a fakaran farko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuba wasu zaratan sojojinsu akan wannan dutse, suka fara karaya, kuma suka fara yanke kauna da samun nasara, suka fara jin tsoron kada Badar ta biyo ta maimaito, kada sun sake sun yi hasara a Badar su kuma tafka wata mummunar hasara a Uhud. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya kama ainihin wato strategic area ya kame ta, don haka ya yi wasiya ga dakarun da suke kan dutse cewa kada ganin cin nasarar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ta sa su su ce za su gangaro. Kai koda sun ga a karan farko ana cin nasara akan musulmi, sun ga an fara karkashe musulmi, kada wannan ya karya musu gwiwar saukowa daga kan wannan dutse su yi zamansu. Cin nasara da rashin cin nasara kada ya sa su sauko. Wannan ita ce wasiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu. Wannan shi ne umarnin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi musu, ya kuma jagorancin musu da Abdullahi bin Jubair, ya ce ga shugabanku, ko da wani abu ka iya tasowa, to in ma an yi tinja-tinja, an yi ja-inja na a sauko ko ka a sauko, ku mai da lamarinku zuwa ga shugabanku, hukumul hakim yarfa'ul khilaf, in shugaba ya zartar da hukunci to sabani ya kare. Da haka aka fara yaki, ana farawa a zubin farko Quraishawa dama sun karaya. Kuma kaman yanda muka faɗa, Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abinda aka bashi aka bawa al'ummarsa akwai taimaka masa da jefa tsoro da firgici da razani cikin zukatan abokan gaba tun kafin a fara yaki. To wannan an same shi don sun tsorata da yanayin, sannan kuma ga hikimomi da dabaru irin na yaki sun gani, domin alharbu khud'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaki dan zamba ne. To sun ga hikimomi da kwarewa irin ta yaki a nan gurin. Da haka ana fara yaki kankace mai, suka ce kafa mai na ci ban baki ma, sai suka ranta a nakare. Suka fita da gudu, ana buge na bugewa, ana make na makewa, suna zuzzubar da dukiyoyin da suka zo da su. Sai da suka arce suka gudu, musulmi suka dawo suka fara kokarin tattara kayayyakin da aka samu na ganima. To in ba ku manta ba, to minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah, wannan aya tana nan, Allah madaukakin sarki ya san zukatan bayinsa. Da haka sai zamanto a cikin wayannan da suke kan dusan Uhud, akwai wanda hankalin su sai ya tafi kan ganima, suna ganin wajen tattara yaki ya kare, tunda har gashi an fara tattara ganima to bari su ma su sauko a yi da su. Amma fa karka manta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu umarni kar su sauko. Abdullahi bin Jubair a matsayinsa na komanda ko shugabansu ya yi dimme yuwa don ya ja hankalin waɗanda ɗiban ganima ya fusge su cewa kar su sauko. Ya kuma tunatar da su wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansu cewa fa ko an yi nasara ko ba a yi nasara ba kar mu sauka. Sai suka yi galaba a kansa, mafi yawancinsu ɗibar ganima da kwasar ganima sai ya ɗauke su. Da haka suka bujire wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka bujire wa umarnin shugabansu Abdullahi bin Jubair, suka sauko aka fara tattara ganima. A daidai wannan lokaci Khalid bin Walid bai musulunta ba, yana tare da tawaga Qurayshawa. Ganin wayancan na kan dusan Uhud sun zaizaye sun sauko, sai wasu ƴan tsiraru wayanda basu manta ba game da wasiyya da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu, basu kuma bujire wa shugabancin da Manzon Allah ya sanya musu wani Abdullahi bin Jubair, su kadai suka yi saura akan dusi. Khalid bin Walid sai ga to ayi dama wancan gurin shine babban barazana. To tunda ƙarfin gurin ya samu rauni ta hanyar gangarowar mafi yawan waɗanda suke kan wannan dutse, sai Khalid bin Walid ya sake jan tawaga bayan sunan musulmi sun bayar cewa kafiran nan sun arce. To ashe ne suka je suka ga wannan tunda dutse ne sun hango, Khalid bin Walid sai sake jawo zuga sai suka sake biyowa ta dutse. To da suka zagayo ta bayan dutse sai zama to adadin waɗanda suka saura akan dutse ba su iya tinkarar wannan runduna ta Khalid wanda ya jawo ta bayan dutse. Da haka Khalid ya yi amfani da wannan dama wajen karkashe waɗanda suka dan rage ƴan tsiraru akan dutse. Da haka musulmi from nowhere ba su san daga ina ba, kawai sai suka ji sara da suka da kuma ainihin wato ainihin harbi ta bayan su, kawai suka dinga ji suka rasa to kafiran da an lallasa su har sun tsere, to kuma me yake faruwa? To wannan yanayin kuma sai ya karya zuciyar musulmi, sai su ma suka arce da gudu. Wannan shine ibtila'i da jarabawar da Allah madaukakin sarki yayi wa sahabbai a yakin Uhud. Wannan yasa aka kashe musulmi ɗaiɗai har guda 70. A wannan yakin aka kashe baffa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Hamzatu bin Abdul Muttalib. A wannan yakin aka kashe Mus'ab bin Umayl. A wannan yakin aka kashe Anas bin Nadr. A wannan yakin aka kashe Al-Yaman mahaifin Huzaifa. Duk suna cikin waɗanda sun kwanta dama a wannan yaki sanadiyar saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya bayu zuwa ga karya haƙoran Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma fasa masa goshi ko kuma ainihin masa rotse da aka yi, har aka ce sai da Allah madaukakin sarki ya turo mala'ika Jibril da Mika'ilu suka zamanto da wasu kuma cikin musulmin da suka tsaya suka tattare wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya, domin kafiran sun yi aniyar zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. To a wannan yakin kam aka yi wa musulmi ba daɗi, kamar yadda jiya muka fara ɗauko labarin. To a daidai wannan lokaci ne Abu Sufyan ya dinga wannan kiraye-kirayen yana kuri yana kururuwa, domin shi ma a wannan lokacin bai musulunta ba. Wanda waɗannan waɗanda suka abin da ya faru a yakin Uhud din nan, shi yasa Allah ya hana Annabi sallallahu alaihi wasallam yi musu muguwar addu'a al-qunuti. Yace laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Sai ga Khalid bin Walid ya shigo musulunci, kuma yayi ba da gudunmawa fiye da gudunmawar da ya bayan lokaci yana kafirci. Abu Sufyan shi ma Allah ta'ala ya shigar da imani cikin zuciyarsa, ya musulunta daga baya. Waɗancan da aka yi Badar da su, irin su Ikrima, duk su ma sai suka musulunta. daka Abu Sufyan ya dinga kira Muhammad yana nan, Abu Bakar yana nan, Umar yana nan, Annabi ya ce ku ma banza ku kyale shi, kyale shi kar ku bashi amsa. To har sai da yace an gaba da su, ba su ba kayan su, to anan ne sayyidina Umar aka ce ya kasa jurewa, to shine sai ya mayar masa da amsa cewa ƙarya kake, muna nan ba mu mutu ba, kuma zaka ci gaba da dandanar bakin cikin ganin mu. To shine sai ya fara kuma daga gumakan su, yace wato a'alhubal ko ulhubal, ma'ana sama da daukaka daukaka hubal. To anan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda an shiga janibin abin da ya shafi tauhidi, a daukaka wani ba Allah ba, to sai dai in baka numfashi, amma in dai da yanda zaka yi kada wani ya daukaka ba Allah ba, kada ka yarda da dukkan wani tayi na yi wa Allah shirka. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan mawuyacin hali, a yanayi irin wannan, Annabi ya ce ku bashi amsa. Suka ce me za mu ce? Ya ce ku ce Allahu maulana wala maula lakum, ko Allahu a'la wa ajal. To sai ya sake mayan musu shi ma, ya ce lanal uzza wala uzza lakum, mu muke da uzza kukan ba ku da uzza. Nan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shi ma janibin tauhidi ya taba, kar ku yi masa shiru, lalle a yi man raddi. Suka ce wani raddi za mu yi masa? Ya ma'aikin Allah ya ce ku ce Allahu maulana wala maula lakum. To sai Abu Sufyan yake cewa wannan mu yayi mana daɗi, mun huce haushi da takaicin abin da ya faru a Badar. Wal harbu sijal, dama kuma haka yaƙi ya gada, yau nasara gare ka, gobe nasara ga maƙiyinka. To wannan, a cikin wannan abu da ya faru, akwai darasi mai girman gaske a cikin wannan kissa ta Uhud, wanda insha Allah ta'ala za mu fitar da wani abu daga cikin wato kissa wato darussa da wannan kissa ta yaƙin Uhud take ta ɗauke da shi. Bayan an gama yaƙi, kafin a gama, Abu Sufyan ya faɗi wata magana, ya ce za ku ga an yi wa gawar wakin ku abinda bai kamata ba, ni nasa. Za ku ga an yi wa gawar wakin ku gunduwa gunduwa, an fatattaka su bayan an kashe gawa, kuma a zo a yi wa gawa ta'addanci. Ya ce ba ni nasa ba, duk da cewa hakan kuma bai ɓata min rai ba. To bayan an gama yaƙi, abinda ya faru na rashin daɗi ya faru, kuma da aka zo aka dinga wawware gawawwakin ainihin wato musulmi da wanda ainihin wato suka dinga ɗaɗɗauki, wato a nan ne aka zo wajen gawar sayyidina Hamza, aka ga yana daga cikin wanda aka yi mata wannan musula ɗin, dan ba iya gane shi ba, an ce sai ainihin ƴar uwarsa Safiya in ban manta ba, ita ce ta iya gane ta abin ɗinsa. Saboda haka akwai wanda saboda yanda aka yi gawawwakin su, sai dai wanda yake makusancin su ne ya iya gane. To mu koma cikin ayoyin jiya mu kalle su. In ka kalli ayar wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitabun muajjala, wannan ko shakka babu aya ce da take dauke da babban darasin cewa li kulli ajalin kitab, cewa kowane abu Allah ya sanya masa ajali, kowane mai rai kuma Allah ya sanya masa lokacin karewar wa'adinsa, wani an diban masa kadan, wani an diban masa da yawa, wani tun yana cikin cikin mahaifiyar wa'adin nasa ba mai tsawo bane, wani bayan ya fito wa'adin ba mai tsawo bane, wani kam zai zamanto ya taso ya girma ya haifa ya tsufa, kila har ya kai irin wannan shekarun sannan Allah ta'ala ya karbe shi. Da haka dai mu sani cewa babu wata rai da take iya mutuwa ba tare da izinin Allah ba, ba wani wanda ya isa ya raba mai rai da ransa ba tare da izinin Allah ba. Idan Allah maɗaukakin sarki, izinin shi ne Allah maɗaukakin sarki ya riga ya sanya wa kowace rai ajali, ya kuma sanya mata lokacin da wannan ajalin zai ƙare, kuma in ajalin ya ƙare to wannan kuma babu makawa. Wannan shi yasa suka ce duk wani wanda za a gayyato don ya hana mala'ika mutuwa ya zari rai lokacin da wa'adin mutum ya cika, to an riga it's too late to cry, an riga an makara. Duk likitan da za a zo dan ya ceto mutun daga mutuwa a daidai lokacin da mutuwa ta zo masa, to wannan din maganin da ya bayar magani ne da zai taimaka wa mutun ya mutu. To da haka wannan ya cire maka dukan wani tsoron mutuwa. Wannan mutuwa riga ce tana wuyan kowa. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz وما ابن وقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور كو الله مدوكين سركي يا فدي wannan kullu nafsin za'iqatul maut a wurare daban-daban to wannan yana nuna maka cewa ko ka ji tsoranta ko kakka ji tsoranta jin tsoranta bai sa ta tausaya maka in lokaci yayi rashin jin tsoranta bai sa ta tsorata da kai haka lokaci in yayi za a tafi wannan mun fahimci cewa kowane mai rai yana da lokacinsa kuma babu wanda ya isa ya raba mai rai da ransa in ba lokacin nan ne ba. Abu na biyu, mu zamto masu koyi da magabatanmu na kwarai musamman cikin al'ummomin da suka gabace mu. Ko da yaushe ana karantar da mu hatta tarihin Uhud din nan da kissoshi da Qur'ani ya bayar, ai ana ba mu ne dan mu dauki izina. Duk sanda ka tuna tarihin wanda ya gabace ka, zaka koyi karatu mai yawa, zaka dauki darussa masu yawa, wasu masu kyau, wasu kuma marasa kyau, wa'anda zaka yi kokari kai ka kauce dan kaka fada irin abin da suka fada. To shi sa ko da yaushe kana da magabata ne iri akwai magabata na kwarai, akwai magabata waɗanda ba na kwarai ba. To ko da yaushe kakan karanta tarihin magabata dan ka kalli rayuwarsu da yanda suka tafiyar da rayuwarsu da yanda ƙarshen al'amarinsu ya kasance. Kakan kuma karanta tarihin mutanen banza kamar yanda Qur'ani duk ya baka tarihin wannan, ya baka tarihin annabawa masu yawa, ya baka tarihin Fir'auna, ya baka abin da ya shafi masu mulki, ya baka tarihin Fir'aun, abin da ya shafi masu dukiya, ya baka tarihin Qarun, abin da ya shafi wazirai, ya baka tarihin irin su Haman, a abin da ya shafi ainihin wato abin nan malamai, Allah ta'ala ya baka tarihi irin su Baqura cikin suratul A'raf. Kowane jinsi jinsi Allah madaukakin sarki ya baka tarihin su, wanda babu wani rukuni cikin rukunan da ake rayuwa da su wanda ba a taba yin irin wannan rukunin ba a da. Kuma ko da yaushe haka duniyar ta taho saboda ka'idar Allah ce wasu sai sun shiga aljanna, wasu kuma sai sun shiga wuta. Babu hikima Allah ya halicci wuta ba wanda zai shiga cikinta. Shi yasa wannan yaki da fada tsakanin gaskiya da ƙarya ba za a gushe ba, ana yin sa har zuwa lokacin da za a busa ƙaho. Haka za a yi ta yi. Masu gaskiya suna nan, sannan masu kare gaskiya suna nan, kuma masu kare ƙarya da maƙaryata su masu nan. Haka annabawa suka yi ta wannan gwagwarmayar, haka sahabbai suka yi, haka manyan malaman musulunci suka yi, haka za ka yi, haka kuma waɗanda suka zo baya, haka su ma za a yi ta wannan gwagwarmayar. Ka ga wani ɗari bisa ɗari ya salwantar da rayuwarsa, ya ba da duk abin da ya mallaka da mulkinsa da dukiyarsa da ransa da komai wajen kare ƙarya da ɗaurewa ƙarya gindi. Ba yanda ka iya da shi. Kamar yanda kuma wani ya sadaukar da rayuwar gaba ɗaya, ya sallama wa Allah, ya sadaukar da duk abin da yake iya mallaka dan ganin gaskiya ta ɗaukaka gaskiya ta yi nasara. Wannan haka za a yi ta yi, sai dai kila ka ganin ‘yan kaɗan can kuma da yawa. Masu ko goyon bayan ƙarya, masu kare ƙarya sun yi yawa. Amma kakka damu da wannan, kumfa ne kamar kumfar teku, ba su da wani tasiri. Mai gaskiya guda ɗaya ya zo suka yana dosassu, sai Allah ta'ala ya sanya wani irin kwarjini a cikin zukatansu nashi, sai Allah ya jefa musu wani tsoro game da shi. Shi kaɗai. Amma su da yawa, shi yasa za ka duk annabin da Allah ta halaye tashi aikowa shi kadai yake aikowa, ya zo ya kalubalanci duniyar zamaninsa, amma da yake taimakon Allah yana tare da shi, a shirya masa kisa, a shirya masa makirci, a shirya kaza, wannan a hakan Allah maɗaukakin sarki yake bawa addininsa kariya, yake bawa annabawansa da manzanninsa kariya, har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara ɗauke wannan annabi cikin annabawa. Da haka ka'idar take. Da haka ko da yaushe kana da salaf ne guda biyu. ya rage naka kuma kaga kai su waye ababan koyinka shin sahabbai su ne ababan koyinka ko kuma wasun su kana da salaf in kai mai mulki ne kana da salaf ga annabi Sulaiman da sauran annabawa ga su suna da kujerar annabta kuma su ne jagorori an ga irin abin da suka yi a jagorancin su an ga irin adalcin da suka shimfida a jagorancin su an ga irin rahama da tausayi da suka nuna al'ummomin da aka turo su cikin su haka Allah ya buga misali da wasu cikin masu mulki irin su ainihin wato Jalut mai mulki ne wa ta'allahu al-ilm hikma wal hikma Allah madaukakin sarki ya bashi saboda haka shi ma abun buga misali irin su Umar bin Abdulaziz wayannan duk shugabanni ne wayanda sun kamanta adalci kuma an ga yanda ƙarshen su yayi kyau an ga yanda suka bar kyakkyawan ambato bayan sun wuce an ga yanda na bayan su suke ta shi musu albarka suna musu addu'a na samun rahmar Allah da aljanna sannan a matsayinka ne mai mulki kana da wani salaf din akwai Fir'auna shi ma salaf dinka ne zaka iya koyi da shi dan kai kama kariya kai zalunci akan mulkinka wannan shi ma baka ba za a ce maka kama makara kana da salaf akwai masu mulki waɗanda suka nuna izza suka nuna girman kai suka yi zalunci suka yi kama kariya amma duk Allah kar ka yaudari kanka me zai hana ka karanta tarihin su kuma ka ga ƙarshen rayuwar su a matsayin ka ne mai mulkin da kake sha'awar koyi da su kake ganin zalunci abin yi ne kake ganin kamar kujeran mulkin ba za ta ƙare ba kake ganin kamar ba za ka mutu ba to ina ma ka karanta tarihi ko na can da ko kuma na daɗin zamaninka ma kana iya karanta ɗan taƙaitaccen tarihin daɗin zamaninka waɗanda ƙila kun ɗan yi loto iri ɗaya ko loto guda da su kaga da suka yi zaluncin ya lamarin ya kasance Allah ya goyi bayansu yana tare da su akan zaluncin da suke to wannan shine abin da ake so mu kalla game da sala in kai mai kuɗi ne shi ma kana da salaf kana da salaf na da can Qarun inna Qaruna kana min qaumi Musa baga alaihi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafati'ahu latanu'u bil usbati ulil quwwa id qala lahu qaumuhu la tafrah mutanan suna ce ataka hankali alaji alaji abu a hankali la tafrah inna Allah la yuhibbu al-farihin wabtaghi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيت على علم عندي ما قالوا الله مدوكين سركي تشاي وان مفاتيح لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح وي مكلن تسكوكين ارزقينسا با وي تسكوكين ارزقين بابا mabudai yana da wire house a guri kaza ga key dinsa ga kubarsa yana da wire house a guri kaza yana da wire house a guri kaza yana da manya manyan gidaje a Abuja yana da manya manyan gidaje a Lagos yana da manya manyan gidaje a Kaduna yana da manya manyan gidaje a Kano yana da kadarori makullan taskokin arzikinsa in aka tare su aka zuba su a akwato sai an samu karti majiya karfi kamar mutum goma suke iya shi ma da kyar yana musu nauyi daukan makullan akwatin arzikin karo har yanzu Allah ta'ala bai yi mai kudi irin karuna ina karuna Allah ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard kawai kasa Allah ta'ala ce buɗe ki hadi mishi nomo karo idan kan kudi ne da kai kai photocopy din su karo ne ka karanta tarihin masu kudi waɗanda suka yi amfani da kudin su wajen kangarewa dokokin Allah kana da irin wannan salaf din ko a zamaninka na yanzu ko a zamaninka mai dadewa wato mai tsawo Qur'ani duk cike yake da bada misalai irin waɗannan. Idan kai malami ne, kana da salaf, akwai malamai na Allah, malamai rabbaniyyun, masu tarbiyyantar da al'umma, masu tsoron Allah, masu ƙoƙarin sadar da al'umma da manzon Allah. Akwai nagartattun malamai, karanta tarihinsu, je ɗauki littafin Siyaru a Alamin Nubala na Imam Az-Zahabi, je ka ɗauki littafin Al-Bidaya wan Nihaya na Ibn Kathir, za ka ga salaf iri guda biyu, duk tarihin wanda ya shahara ko a arziki ko a tsiya, ana kawo maka tarihinsu don ka kalli ƙaƙibar kowannensu. Wai a cikin haka ƙila kai ka iya ɗaukan hannu ka ɗauki izina, kamar yadda akwai gurɓatattun malamai masu dafi, masu haɗari a cikin al'umma, wanzuwarsu a cikin al'umma bala'i ne. An yi su a da can, tarihi ba zai manta da mummunan tabansu ba, tarihi an rubuce shi da irin mugun aikinsu da kuma irin yadda ƙarshen aƙibarsu ta kasance. Masu ɗauke da miyagun aƙidu, aƙidun Allah kowa Allah ne, an yi su ba yanzu aka fara yin su ba. Masu aƙidu na zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, masu aƙidu na ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masu aƙidun ba ƙaddara, ba su yarda da ƙaddara ba, kawai ba kai kuɗi ba kai ka ga dama kawai za ka tashi kawai ka tashi. Irin su ƙadariya, irin su jabariya, irin su murji'a, irin su khawarij, irin su mu'tazila, irin su jahamiya, duk fa an yi malaman da suka ɗaure wa waɗannan ƙungiyoyin ɓatan gindi suka dinga rubuce-rubuce wajen yaɗa irin wannan muguwar aƙida. Akwai irin su masu cewa akwai annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam, su ma sun yi rubuce-rubuce, irin su Ahmad Gulam Al-Qadiyani. Daka in kai ka shigo da'irar da'awa a matsayinka na malami, to kana da salaf guda biyu. Akwai salaf bi ma'anar kalima, managartan salaf magabata na ƙwarai. Akwai kuma magabata waɗanda suka mai rayuwarsu da sharri, su ma ana karanta maka su a matsayinka na ɗalibin ilimi ko mai sha'awar karatu. Kai hattara, akwai malaman duk guda biyu, akwai malaman na gaske, malaman Allah, akwai malamai mataimaka shaiɗan. Har a zamanin naka akwai su, bar ganin mutum ya hura lasifika yana karanta Al-Qur'ani, bar ganin mutum ya hura lasifika yana jawabi, bar ganinsa ya hau mumbari yana hudu ba, a'a, akwai malamai iri biyu. Shi yasa mai lahallar ya gaya maka tun daga nan, ya ce wa yas'alul ulama wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Me yasa mai lahallar ya tun kana dan yaro ana koya ma'alim, ya ce ka dinga tambayar malamai, kowane malami sai ka tambaye shi. A wa yaqtadiya ya ce ka dinga yin koyi, ka samu cikin malamai ka ga da wa za ka dinga koyi, kowane malami za ka yi koyi da shi. Mai lahallar ya ce a'a, in ka tashi yin koyi ka yi koyi bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ka yi koyi da masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan mai lahallar ya gaya ma akwai malaman da ba sunnar manzon Allah suke bi. In ka fahimci wannan karatun, ya gaya ma kai hattara, akwai malaman da ba sunnar manzon Allah suke hidimtawa ba, ba kira suke zuwa ga sunnar manzon Allah ba, suna kira ko dai zuwa ga sunnar aljihunsu ko zuwa ga sunnar wani shaiɗani nasu. Isa ya gaya maka a matsayinka ballantana, kai ɗan uwana talaka, kai dama kai zai ba mala'u, baka cikin mala'u. In an tashi kirga masu mulki baka ciki, in an tashi kirga masu arziki baka ciki, in an tashi kirga masu ilimi baka ciki, bawan Allah abin da yafi dacewa da kai kawai ka ba Allah kikenan ka bore ka hakura da iya talaucin tunda dai Allah haka ya kaddara ka taso cikin yanayi to kai kokari kada talaucin yayi maka yawa kada hasara ta yi maka yawa kada ka zama 60 shekara 60 ba izu 60 ba kobo 60 babban abin da za ka yi kawai shi kenan kama Allah bi tafarkin manzon Allah ai ta bugawa a haka abinci abin sha yar rigar da za a san Allah da Allah ba zai hana ba lalle sai ka tara da yawa ba kila baka daga cikin wanda za ka iya cin jarabawa an ka tara da yawa ba lalle sai ka mulka ba kila kana cikin wanda in ka mulka mulki halakar da kai zai kila kyale ka a farar hula ya fi zama ma alheri haka cikin ayoyin da muka karanta yan uwa fahimci akwai wannan abu na biyu a gurguje na uku kai Allah madaukakin sarki yana son masu hakuri da juriya wajen yi masa da'a kar ka dauka bin Allah abu ne wanda yake da sauki zai iya zama mai sauki ga wanda Allah ya saukakawa amma abin da ya kamata ka gane bin Allah wallahi sai an yi hakuri yin abin da Allah yake so ko wallahi sai an hakurkurtar da zuciya barin abinda Allah madaukakin sarki baya so wannan sai an yi hakuri shi sa cikin ayoyin da muka karanta jiya Allah ya gaya mana yana son masu hakuri wallahu yuhibbus sabirin hakuri iri uku duk Allah yana son masu mai hakuri akan yaba Allah ga dai zuciya ga shedani ga zamani ga yayi ga kaza amma duk da haka ya zabi yaba Allah ga abokansa duk suna ta saba wa Allah kila ma suna ta samun wadata cikin saban Allah amma shi sai ya dauka wannan talala ake musu sai ya ga shi ba zai iya saba wa Allah ya hakura da dan talaucin da yake bama da shi sannan yana hakuri wajen mu'amala da jama'a to duk wanda ya zama yana da wannan hakurin Allah yana son sa ina tabbatar maka duk wanda kaga yana hakuri duk yanda ake san yanda ya fito ya salla asuba yana hakuri ya fito yi sallar azhar ya ajiye duk abin da yake yayi la'asar a cikin jama'a yayi magariba a cikin jama'a yayi sallar to ai wannan shine addireshi na farko na gane mutumin azumi ai duk wanda sallah ba ta wuce shi yana da kai ko neman aure ake in aka ce maka ai baya fashin sallah a cikin abin da ake nema an samu maka so mafi yawa sannan dukkan abin da za a ce ba za a ce ma'asumi bane ba annabi bane ko mala'ika amma dai saban Allah yana sani yayi wa Allah takaka baya yi in ko shedan yarin jashi yayi sabo to yana daga cikin wayanda mun karanta aya a can baya idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim yana gane ba daidai yayi wa Allah ba zai koma ce Allah na dawo na tuba sannan yana da hakuri wajen mu'amala da jama'a ya iya zama da jama'a da ka gan shi kalau baya fada da mutane ba wai ba a bata masa bane ba wai ba a cutar da shi bane ba wai ba a zalunta sa bane a kawai dai hakurin dai yana so ya shiga cikin wanda Allah yake so Allah ka sa mu da daga cikin wanda kake so abu nan kuma mun fahimci cewa duk wanda ya dogara da iya dabara sa da karfin sa ko to ya kauce wa hanyoyin nasara duk wanda yake ganin iya kwazansa iya azancinsa da wayansa shi zai sa ya samu shi zai sa ya yi arziki shi zai sa ya daukaka shi zai sa ya samu mulki to ya kauce wa hanyoyin samun waɗannan abubuwa amma duk wanda ya riko bi haulillahi wa quwwati yace ya Allah ba ni da wata dabara ta janyo wa kaina abinda zai amfane ni duniya da lahira Allah ba ni da wannan wayar Allah ba ni da karfin da zan iya tunkuɗe abin duk da zai cutar da ni duniya da lahira shine la haula wala quwwata illa billah tafsirin la haula wala quwwata kenan ba zan iya wa kaina kuɗi ba ya Allah ba zan iya ba wa kaina ƴaƴa ba ba zan iya samu wa kaina mata ta gari ba ba zan iya samu wa kaina muhalli ba ya Allah ba zan iya ba kaina mulki ba Allah ba zan iya ba kaina kaza ba Allah duk ba zan ba ni da wannan dabara ya Allah shine la haula duk abin da yake mai amfani gare ni Allah ba zan iya jawo kaina wannan abun ba saboda wayona sannan duk abin da yake abin ki talauci rashin lafiya kaskanci wulakanci da duk abubuwan da rai ba ta so Allah ba zan iya raba kaina tun kuɗewa kaina waɗannan abubuwan ba ya Allah sai fa da taimakonka to kana yi wa Allah haka ka gano bakin zara ka fahimci sirrin da haka duk abin da kaga wani abu ya faru ka ce masha Allah kar ka taba jin credit din naka ne da zarar ka ji ah to ai dama ni na san dama ai ni na san kai ai duk gidanmu gifted dai kowa ka ganshi mai kai ne ai ai kaza 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 ai mu tun da muka tashi ma ai mahaifinmu ma ya wafi mu a ai in ka kama wannan layin ko to ka kama layin da ba a samun nasara dan ka dinga mai da al'amuran ka zuwa ga Allah ka zama mai yawan naci wajen addu'a ga Allah Allah zai taimake ka abu na hudu gabatar da istighfari da tuba lokacin addu'a ka fara nuna Allah kai ba mutumin kirki bane zubar da duk wani makamai naka je ka fadi a gaban Allah ka nuna masa kai ba mutumin kirki bane laifuffuka nawa nawa kai wa Allah ba kawai zuwa ga kai Allah ba ni kudi Allah ba ni ajiya ka bashi abinda ake nufi shine ka fara istighfari duk sanda zaka yi addu'a fara neman gafara fara tuba domin ka san duk wani bala'i yana sauka ne ta sanadiyar zunubi a tayin da muke ciki a cikin wannan kasa ba za mu gushe ba muna gaya wa kanmu cewa mu koma zuwa ga Allah mu koma zuwa ga Allah ba dai dadin kasan nan muke ji ba ku kun sani kun za ku faɗi tsakani da Allah kun san ba haka ya kamata kasan nan ta tabba ba a jin daɗi kuma kila ga wasu marasa tausayi an sallada su akan mu to wai ba zan zargi kaina ba me yasa wai Allah madaukakin sarki ga mutanen kirki yake ba mutanen banza mulki ga masu rahama da tausayi me yasa ake ba da damar ga marasa tausayi marasa kishi marasa manufa wanda baka cikin lissafin su baka cikin dairin din su me yasa ya kamata in zargi kaina ya kamata ka zargi kanka me yasa kashe-kashen nan yayi yawa ne me yasa sace-sacen nan yayi yawa ne me yasa lalacewa ta yawa ne duk ana waɗannan abubuwan ba to kaga ashe ibtila'i yana afkawa ne in ana wa Allah ba daidai ba Allah ya ce maka yi ka ƙi ya ce bari ka ƙi bari a to kuma ka jira ne zai biyo baya Allah ya ce yi ka ce ka ƙi bilisani halika au bilisani maqali ko dai da bakin ka ce ka ƙi ko kuma yanayinka ya nuna ka ƙi ya ce kar ka yi ko dai da baki ka ce sai na yi ko kuma lisani halika yanayin yanda ka mu'amalanci Allah ya nuna ka ce sai ka yi a to wannan shine silar durowar musibu da ibtilawoyi ga al'umma shi yasa ni ina ganin abin da yafi kyau ba sama da in tsaya in duba kaina me nake wa Allah ba daidai ba ga wata nan ya kama na Ramadan ko jiya ana sharu an bayan sharu ana ga wasu suna karta jiya to waɗannan abubuwan bala'i yakan sauka ne ta dalilin irin waɗannan laifuffuka da muke ta yi wa Allah ba ji ba gani ba kaukautawa a cikin waɗannan ayoyi akwai tsoratar da muminai daga biyayya ga waɗanda suke maƙiya addini wato ko da yaushe shi matsalar koyi ina yawan faɗan wannan kana koyi ne da wanda kake ganin ya fi ka kana koyi da wanda kake ganin ya fi ka misalin da zan baku duk gurgu mai ƙafa ne yake burge shi duk sanda kaga gurgu da sanda ko ɗaya ko biyu wai kai ne kake ba shi sha'awa. Amma a duniyar masu hankali in tambaye ka, ka taɓa ganin mai ƙafa yayi koyi da gurgu? A ga mutum garau kalau yake, kawai a gan shi ya zauna yana jan gindi a ta wani lafiya, ya ce wallahi kalau kawai wancan gurgun ne yake burge shi, ni dai ban taɓa gani ba. To shi matsalar koyi abin da ya kamata ku fahimta kenan. Koyi kana koyi ne da wanda ya fi ka. Shin me kafiran nan suke da shi ne wanda musulunci bai da shi? Har za mu ga cewa suna da wasu abubuwa da za mu koya daga gare su. Kuma in ka ga sun taimake ka, in ka ga sun ka amfane su, to sun maka illa. Ko ka sani ko baka sani ba. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki a ayar da muka karanta jiya ya gaya mana, ya ayyuhal ladina amanu in tuti'ul ladina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wallahi in kace sai kai ka burge su, ka faranta musu rai, to fa ba abinda zaka yi wa kafiri ka burge shi irin ka zama kafiri irin sa. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa, ato shike ba ka ganin da zaran mutum yayi rida za ka ga suna ta daukan sa, kar a takura wa mutum yancin dan adam, yana da yanci yayi addini, sai ai ta yada wannan abun sauran su. Kar ka taba tunanin akwai wani abu da za ka yi wa kafiri wai ya soka ko ya kaunace ka in ba zama kai kafiri ba, amma kana la ilaha illallah, kana cewa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana sallah kuma wai har ya dauko gudunmawa ya kawo ma, wato ya daure ma gindi ka ci gaba da sallah ke sallo, wato shi har ma daɗi ce ji la ilaha illallah da kake yi, dan haka shi yasa zai taso daga ƙasar su ya kawo maka kuɗi ya raba ma, ya raba ma magunguna kyauta, saboda yana so ka ƙara lafiya ka ci gaba da sallah. Anya babu wani abu kuwa a cikin ɗan chocolate nan da ake kullowa, babu wani abu a cikinta kuwa? Ya kamata tana da zaki, amma a kalli babu dafi a cikinta. To Allah maɗaukakin sarki ya ankarar da mu'mina cewa mu shiga taiceyinmu, mu san kanmu, mu san kanmu. At-tahdhiru min ash-shirk, akwai tsoratarwa daga shirka. Domin sanadiyar bala'i duniya da lahira babu sama da shirka. Cikin abubuwan da suke jawo wa ɗan adam bala'i a duniya, su jawo mai bala'i a lahira, ba sama da shirka. Sannan kaga jayayya, kaga sabo, wayannan su ne daga cikin sabubban samun karaya. In kaga musulmi sun samu tuntuɓe, sun karye, a plan ɗinsu ya karye, to an samu tanazo, an samu tanazo. In aka baka ganin ko ƙuri'a ce aka samu tanazu'i, aka rarraba ta, aka tsinkata, wanda baka so ya mulke ka sai ya samu a bagas. Ai tsinka ƙuri'a wanda ya ta shi ba a ki tsayawa a yi wa tafiya al-qibla, a ki tsayawa a yi wani tsari mai dorewa wanda zai amfani yanki, ko da yankin ku. Yanzu me yasa a siyasance ba a arewacin Najeriya ba mu cika riba siyasar ba? Ai tanazo din a siyasance ka duba za ka duk sanda aka buga sai ga kudu sun samu ribar da mu ba mu same ta. Suna da manufa, in dan majalisa ne zai ji da manufa, kuma kokari suke, suna da manufa, suna da blueprint ɗinsu, suna da shugabanci, ana iya cewa su yi nan su yi nan. Babu mun samu atanazo. Shi yasa da nasara tana da wahala a al'ummar da take guda ɗaya ce, amma ta tsitsinke. Don haka daga cikin abin da ya jawo wa sahabbai rashin nasara a yaƙin Uhud, abubuwan nan ne guda biyu. Atanazo sun yi ja'in ja, mu sauka ko kan mu sauka, kan ku sauka, mu dai gaskiya za mu sauka. Wannan tanazo na farko, sannan sabawa. To duk al'ummar da take da wannan ciwon guda biyu, cin nasara ta zai wahala. A cikin waɗannan ayoyi an kwadaitar da mu haɗuwar kalma,
mu zama tsintsiya madaurin ki daya, mu zama hannu guda akan duk wanda ba mu ba. Kuma kullun abin da muka kasa fahimta, su ba kafirai suka tashi fada da mu ko ba ruwan su da kai dan izala ne, wancin dan dariqa ne, wannan dan ba ruwan su, ba dai kana claimin musulunci bane kai, don suka tashi kawai kai musulmi ne, rubabban musulmi ne ko ingantaccen musulmi ba abin da ya shafe su. Tunda dai kai ka ce kana da awon musulunci ko, to in suka tashi fada ba za su ware cewa a ga wanda zamu yaka wannan zamu bari ba, ba ruwan su da wannan. To shi yasa haduwar kalma wannan yana da matukar muhimmanci, mun karanta ta wa a tasimu, mun ja hankali, mun ja hankali. Wannan ayoyin suna nuna mana wajibi ne dukkan wanda zai zama jagora ya zama ba matsoraci ba. Duk wanda ya zama jagora amma yana tsoron kafirai, saboda kila yana da tabo, saboda yana da kashi a duburarsa, sun san sirrinsa, sun san waye, yawanci abin da yake faruwa kenan. Saboda haka sai mutum ya zama raƙumi da aka halaka, sai abin da suke so. Saboda in ya ce zai ja in ja da su, to ai ba shi da kwalitin da zai ja in ja da su. Da haka ana son shugaba a tsari na musulunci ya zamanto shugaba mara tsoro, jarimi wanda baya tsoron abokan gaba, sannan ya zama yana da ƙwarewa, ya zama yana da ƙwarewa. Abu na gaba, saboda yanayin lokaci, wannan ayoyi sun nuna mana jaruntar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sadauki uban sadaukai kenan, sallallahu alaihi wasallam. Ka duba duk sahabbai suka gudu, shine war rasul yad'ukum fi ukhraikum, tini sun ce kafa me na cibin baki ba, shi yana can baya ba, yana cikin fagen dagar, yana ce ku dawo ku dawo. Sallallahu alaihi wasallam, da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam cike take da jarumtarsa sallallahu alaihi wasallam. Akwai ran da aka ji daram cikin garin Madina, in yanzu ne ka ce aka ji bom ya fashi, aka fara fukutuwa lafiya daga ina, aka dan fara dosar inda ake jin ƙara tatau, ana dosar gurin sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ma dawo daga gurin inda ƙara take, ashe tunuma ya riƙe kai dauki gurin, ya dawo daga gurin akan doki ko siddi babu, yana lanturau lantura, kuje kowa ya je ci gaba da baccinsa, an gama. In kana da irin wannan shugaba, shi ne kake da shugaba, kisa ba mu da kamarsa sallallahu alaihi wasallam. Saba wa Allah lokacin da mutum yake da shi, to wannan ya fi bata wa Allah fiye da saba wa Allah lokacin da mutum yake babu. Domin wani lokaci in akwai raunin imani, babu takan sa mutum ya danyi rashin gaskiya, babu takan sa mutum ya danyi wani abu wanda ba daidai ba, dan ya dan samu abin da zai ci. Amma mutum ya fi karfin ci, ya fi karfin sha, ya fi karfin magani, ya fi karfin sutura, ya fi karfin gidan da zai zauna, ya fi karfin abin hawan da zai hau, ya fi karfin kudin makarantar yaransa, banda wannan da sauran abubuwa. To ai kamata ya ba wanda ya kamata ya ba Allah ya rasa. An fahimci wannan? Wannan yana daga ciki. Sannan mun fahimci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba masumai bane, kamar yadda zamu ji ayar ta dan fadu aibin su, dan me yasa suka yi kaza. Karkace sahabbai ma annabi ya ce su yi basu yi ba, ba masumai bane. A gane wannan, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna daidai, suna kuskure, sai dai kamar yadda kullum mu ma'aunin mu na adalci shine kirkin su da nagartar su ta wuce akalli ma ɗan kuskuren da suka yi tsilli-tsilli. Amma kan ba ma'asumai ba ne, ba mu sanya musu rigar isma ba. Sannan rashin haƙuri akan jarabawa da ibtila'i, wannan ba sifar mumini ba ce. Domin shi ibtila'i muƙaddari ne, ita ku ƙaddara, ko ka rungume ta ka samu lada, ko ba fashi sai ta faru kuma ba lada. Abin ta haka kaddara ta take, haka kaddara ka take. In ka yi haƙuri, Allah ya kaddara, kuma kaddara akwai mai daɗi, akwai mara daɗi. In Allah ya kaddara mara daɗin, haƙuri yake so kai. In ka kasa haƙuri, Allah dai ba zai janye ta ba, ba zai fasa. Kaddara ba makawa sai ta faru. Sannan a cikin wannan ayoyi mun ji ƙarshen akibar sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kwashewa da dadi a cikin saba manzon Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sau daya rak a cikin Uhud kar ku sauko, kuma in ka kalli irin abinda su suka zata duk da cewa bai kamata su yi wannan zata, musu ganin kamar yaki ya kare tunda har gashi an fara tare ganima. Kamar kana iya cewa suna da wannan dan wata ƴan madogara duk da tana da rauni na dalilin saukowarsu, amma dalilin saba wa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya, kalli abin da ya same su. Dan Allah sau nawa ka saba manzon Allah, sau nawa na saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sau nawa muke saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? To saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bala'i ne, musiba ce, ba a kwashewa da Allah kalau. Wannan shi ma yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta. An ce mun lokaci yayi tun dazu, a yi hakuri, jiya karatun ne muka yi shi, alaramma yana ta gengedi, ni ma kuma yanayin mudin nawa sai zamanto sai a hankali, shi yasa sai daga ayoyin ya kamata mu sake kallon su, fitar da waɗannan abubuwan da izinin Allah wanda za mu sake amfana da su. In sha Allah ta'ala lokaci yayi, goban dai za mu sake ɗorawa daga Istus Edona, sai mu suma mu ɗan na san dai mun kusan mun ƙarƙare maganar Uhud ɗin nan, sai dai ɗan abin da ba a rasa ba in sha Allah ta'ala. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuɓen harshe, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Allah ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ya ba mu ikon riko da ita. Allah ka nuna mana ƙarya, ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata. Allah maɗaukakin sarki ka sanya mu cikin bayinsa na gari. Allah maɗaukakin sarki ka sanya mu cikin bayinsa masu haƙuri. Allah maɗaukakin sarki ka sanya mu cikin bayinsa masu masa da'a. Allah ka sanya mu cikin bayinsa masu son koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin maganganunsu da ayyukansu. Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye mu taɓewa duniya da lahira. Allah maɗaukakin sarki wannan al'umma ta musulunci da musulmi duk inda suke a duniya, Allah ka taimake su. Allah ka taimaki musulmi da musulunci duk inda suke a duniya. Allah ka taimaki musulmi a Najeriya. Allah ka taimaki musulmi a Najeriya. Wannan yanki namu Allah maɗaukakin sarki ka bashi tsaro, ka bashi kariya. Duk masu nufin wannan yanki namu da sharri da makida da rashin tsaro ɗin nan, Allah maɗaukakin sarki inda sa hannun wasu, in masu shiryuwa ne Allah ka shirye su, in ba masu shiryuwa ba ne Allah ka haɗa su da abin da ya fi ƙarfinsu. Allah duk wanda yake da hannu wajen karkashe bayan Allah ba gairi ba dalili har cikin Ramadan ɗin nan, wai ba iya samun sararawa ba, bayan Allah su kai azumi amma mutum a kashe shi, bayan Allah su kai azumi suna sallah a karkashe su, bayan Allah su kai azumi a kwashe su a cikin daji da su. Ya Allah duk wanda yake da hannu a cikin wannan, ya Allah maɗaukakin sarki, Allah ka toni asirinsa, Allah ka nuna masa, ka nuna mana ikonka a kansa. Allah maɗaukakin sarki kai mana maganinsu. Duk waɗanda suke zama wa ƙasar nan matsala, Allah ka ba su matsala. Allah duk masu ba wa ƙasar nan matsala, Allah ka ba su matsala. Allah duk waɗanda suke nufin wannan ƙasa da alkhairi, Allah ka kai jagoranci hannunsu. Allah duk masu nufin talakawan ƙasa da al'umma ƙasa da alheri, Allah ka sada su da alheri na shugabancin wannan ƙasa. Allah duk wanda yake da muguwar aniya game da ƙasa da 'yan ƙasa, Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka, muna tawassuli da kyawawan sunayenka, Allah karka danka shugabanci mu a hannunsa. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin wa damir a'da ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzata ad-din ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum.